Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Da tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Wassaurare assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Litinin 19 ga watan Yuni na shekarar 2017 A shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da rahoton mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo inda yace bukatar raba kasa sabawa doka ne Bayan nan za mu bude layin mu na tarho domin mu ji ra'ayinku akan shin meye tasirin bacewar dabinan nan akan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Za mu kawo muku labarin wasanni. Haka kuma za ku ji tasirin watan azumin Ramadana. Amma kafin nan sai a gyara zama. Muhammad Lalo zai faɗa mana halin da duniya ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Kasar Rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin yakin sama na kawancin da Amurka ke jagoranta da ya sake ratsawa ta yankin kogin Euphrates dake cikin Syria za ta harbo shi. Bayan da a karon farko cikin shekaru 6 da aka kwashe ana yakin Syria, Amurka ta kakkabo wani jirgin dakarun Syria. A wata rubutacce sanarwa da dakarun Rasha suka fitar kasar ta bayyana cewa za ta katse hanyar tarhodin da aka tanadar domin kaucewa gubzawan dakarun bangarorin biyu. Duk da wannan sanarwa da Rasha ta fitar shugaban hafsoshin sojojin Amurka General Joseph Dunford ya ce hukumomin Washington na kokarin ganin an maido da hanyar tattaunawa domin a kauce wa sake aukuwar wannan lamari inda ya ce ko a baya bangarorin biyu sun yi nasarar kaucewa yin fada da juna. Gabanin hakan dakarun Rasha sun zargi dakarun kawancen da Amurkan ke jagoranta da cewa sun yi watsi da hanyar da aka shimfida domin kaucewa hadarin irin wannan asararin samaniyar kasar ta Syria. Ita dai Amurka ta dage da cewa wannan hari da ta kai mataki ne na kare dakarun kawancen da take jagoranta.
To wata babbar motar daukan kaya ta afka kan mutane da ke tafiye a gefen hanya da sanyin safiyar yau Litinin a birnin London. A kusa da wani masallaci inda ta jikkata mutane 10 a wani lamari da shugaban yan sandan birnin ya kwatanta a matsayin hari ne karara da aka kai akan musulmi. Magajin birnin London Sadiq Khan ya kwatanta wannan hari a matsayin mummunan hari akan birnin na London. Yayin da ita kuma Prime Minister Britania Theresa May ta ce hari ne da aka kai akan musulmi a wurin ibadar su. Mataimakin kwamishinan yan sanda Neil Basu ya ce babban jami'in da ke kula da fannin yaki da ayyukan ta'addanci ya fayyace wa manema labarai a yau Litinin cewa tun da farko wani mutum da aka bayyana cewa ya mutu a harin da ya auku a arewacin na birnin London yana karɓar magani yayin da harin yake faruwa yana mai cewa yayi wuri a tantance ko akwai alaka tsakanin harin da mutuwarsa. Hukumomi sun kuma ce jami'an tsaro sun kama mutukin motar mai shekaru 48 wanda mutane suka tsare shi bayan harin. Mataimakin kwamishinan yan sanda ya yaba da yadda mutane suka kai zuciya nesa suka tsare mutumin ba tare da sun yi masa komai ba. Jami'an tsaro sun ce ga dukkan alamu mutumin shi kadai ya kitsa harin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani mutum bayan da ya tuka motarsa dauke da ababen fashewa ya dimfari wata motar yan sanda a wani fitaccen wurin yin cefane da ake kira Sham Elysee a birnin Paris a yau Litinin a cewar yan sandan. Babu dai wanda ya jikkata daga harin wanda jami'ai suka ce da gangan aka kai shi. Rahotannin farko da aka samu game da harin sun nuna cewa hukumomi sun san mutumin a baya kuma yana da alamun nuna tsatsauran ra'ayi. Tare aka gayyaci kwararru a fannin kwance bambamai inda suka killace wurin a cewar wani kakakin makata cikin gida. Yan sandan sun kara da cewa an tsinci bindiga kirar Kalashnikov tare da kwalba cike da gas a cikin motar maharin. Rahotanni sun ce mai shigar da kara a fannin yaki da ayyukan ta'addanci a kasar ta Paris wato a Faransa ya kaddamar da bincike kan wannan lamari.
A kasar Burtaniya a yau Litinin, ‘yan sanda a London sun ce akwai mutane 79 da aka ayyana sun mutu daga gobar da ta lakume wani gida a makon da ya gabata. Commander Stuart Kendi ya ce, ana tunanin aikin neman mutanen da suka bata zai ɗauki makonni da dama, yayin da hukumomi ke ƙoƙarin gano waɗanda suka ɓatan. Ya ƙara da cewa abu mafi muhimmanci shine a samar da bayanai ga iyalan da suka rasa ‘yan uwansu. Kwamandan ya ƙara da cewa a binciken da ake yi za a iya dubi kan yadda aka gina gidan da yadda aka yi mai kwaskwarima a kwanan nan da kuma matakan da aka ɗauka wajen kare aukuwar gobara. A jiya Lahadi, magajin garin London Sadiq Khan ya ce ya lura da yadda mutane suka fusata sanadiyar gobarar, inda ya ɗora alhakin hakan akan sakaci da kurakurai. Prime Minister Theresa May ta bayyana a bainar jama'a cewa an kafa wani kwamiti da zai yi bincike musabbabin gobarar, yayin da 'yan sanda kuma ke duba yiwuwar ko an aikata wani abu na ba daidai ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, muƙaddashin shugaban Najeriya ya shaidawa sarakunan gargajiya cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya haramta wa ƙasar rabuwa. Ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo yana ci gaba da tattaunawa da sarakunan kudu da arewacin Najeriya domin duba hanyoyin da za a bi na kawo zaman lafiya da warware takaddamar da Najeriya yanzu ke fuskanta dangane da ƙirƙiro ƙasar Biafra ko kuma korar da waɗansu matasan arewa suke wa 'yan al'ummar Ibo a cikin watanni guda uku. Farfesa Osinbajo yana bayyanawa sarakunan na gargajiya cewar damar kundin tsarin mulkin Najeriya ya haramta rabuwar Najeriya, kuma ya daɗe yin shimfiɗa karɓaɓɓiya wadda kuma ta dawwama cewar ba maganar rabuwar Najeriya ɗinkakkar ƙasa ce mai al'umma ɗaya, kuma ƙarfin yawan al'ummar Najeriya shine ƙarfin ƙasar. Don haka ya ce ba za a yi wata ba gurin ɗaukar duk mataki na doka da ya zama wajibi a haramta masu ƙoƙarin yi wa kundin tsarin Najeriya karan tsaye ko kuma yi wa dokokin Najeriya zagon ƙasa, ta yadda za a ci gaba da tada zaune tsaye a yi maganganu maras daɗi tsakanin juna da zai kawo Najeriya ta rarrabu. To, a fira da na yi da shi, General Abdulrazak Umar, wani tsohon janar na soja a Najeriya mai sharhi akan al'amuran tsaro, ya ce ya kamata 'yan Najeriya da ma shugabanni su yi la'akari da cewar sojojin Najeriya sun yi gwagwarmaya wurin haɗin Najeriya ƙasa ɗaya kamar da take yanzu.
Ba wanda zai ce maka ya ji daɗin wannan maganar, da su wanda suke cewa za su ware, da su wanda suke ce sun kori mutane sun ba su wata uku, saboda duk maganar yarin ta ce ko kuma maganar da ba da zuciya ɗaya ake yin ta ba, ba a san tasirin wannan magana ba. Kuma abin da za a gaya maka shine shi ji soja ne wanda yake, in dai ya cika soja baya son fitina, za ka ga kamar yana hargowa yana haƙaƙi, amma gaskiya wanda yake ya nutsu a cikin aikin soja bai san fitina, saboda ya fi kowa sanin illarta, ya fi kowa sanin inda za ta karkata, ya fi kowa sanin inda za ta tafi jama'a. Kuma wannan kiran da ake na araba ƙasa ba wani abu ne illa tashin hankali.
To, amma ga muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya yana ci gaba da taruka da masu faɗa a jikun, yana gaya musu cewa haram ne, ya saba kundin ƙasa cewa a yi fafutukar raba Najeriya ko a yi maganganu masu zafi. Kana ganin ganawar da yake yi da dattawa da manya ko sarakuna ko shugabannin addini wata ila zai iya wani tasiri ganin yadda abubuwan nan suke ta canza salo kusan kullum?
Kwarai zai tasiri, saboda shi mai mulki yana da wayansu abubuwa da iko da ƙarfi da kai ba kai da shi, kuma zai iya lallashin mutum kuma zai fito masa ta bayan gida. Kai kuma ni da kai ba ina muka ga wannan karamar, amma kuma magana tana da amfani a zauna a zanta wane da wane da kai kaza baka kyauta ba, a'a ai ni ga manufata ko kuma ga abin da nake da biyo ba daidai bane, ko kuma su wane da su wane ko kuma da kuka za ku kyauta ba, eh to mun ma ga manufa mutu a ba daidai bane, kaga sai a sai a sai a daidaita, amma yana da tasiri kwarai.
General Abdulrazak Umar mai ritaya kenan, wani tsohon janar na sojin Najeriya mai sharhi akan al'amuran tsaro, a tattauna da ne da shi dangane da yunkurin da waɗansu matasa suke daga sassa daban-daban na Najeriya na kawo ƙarshen Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Umar Faruk Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla Umar Faruk Musa, masu sauraron mu a yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin menene tasirin badakalar bacewar dabinan nan da kasar Saudiya ta bayar don a baiwa waɗanda suke a sansanin 'yan gudun hijira, amma aka ganshi a kasuwanni. a kasuwanni ana sai da shi da yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Ke nake take shi ashe ban iya iya dake ba ban iya hanci dake ba wai me ake nufi kafar mu ba kamar sani nace wai me kuke nufi ban so ne kasa ta tawace manyan kasar gana Najeriya ku zo kanta mace muna gani muna ji mutane kasar mu san mace abun abun da kai ce wayo ta fita wuce yan kasa ta Najeriya ganin na zo da tambaya menene ya sa mu kai fice a duniya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, kamar yadda muka ambata yau maudu'in namu shine shin menene alakar dabinan nan da kasar Saudiya ta bayar arabawa mazauna sansanin yan gudun hijira da aka gano kuma ana sai da shi a kasuwanni, me ya alakar hakan da kuma cin hanci da rashawa a gwamnatin Najeriya? Yanzu mun samu kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ke magana?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Alaramma, menene ra'ayinka?
Ra'ayina na farko dai gaskiya.
Hello Alaramma.
Ni matika akan abin da ya faru. Illa iyaka za mu ce shi dama yaki da cin hanci da rashawa kana yakan shi ne shi ma yana yakan ka. To wannan kaman wani cakulkuli ne akai ma wannan gwamnatin, ya kamata su kuma sani ta san cewa akwai sauran aiki a kan ta har yanzu, ta tsaya ta ci gaba da aikin ta tsakani da Allah, kuma 'yan Najeriya su ci gaba da mata addu'a, Allah ya ƙara tona asiran waɗanda suke ba sa ƙaunar wannan ƙasa namu ta ci gaba. Wannan gaskiya abun kunya ne, da fatan dai Allah ya sa a gano su a kuma hukunta su, kowa ya gani. Nagode.
To madalla, Allah ya sa waɗanda aka yi kiran dan su sun ji. Yanzu kuma mun samu kira daga Nasarawa. Wa ke magana daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa kuma jihar Nasarawa. Nazir, barka da aiki.
Amin wa alaikum assalam Shafale, barkanka dai. Menene ra'ayinka akan wannan maudu'i?
To Nazir, a gaskiya bismillah ina son in jawo hankalin kasan nan namu Najeriya, saboda a baya an samu irin wannan akan maganan shinkafa, haka aka sake ce an kawo shinkafan nan akai ma yan gudun hijiran nan, aka samu waɗansu yan ta'adda suka kwashe shinkafan nan, aka je kuma aka gani shinkafa ana sai da shi. Yanzu gashi a dabino muna cikin wata mai alfarma, an sake ce kasan Saudiya ta ba Najeriya taimako akan waɗannan yan gudun hijira, an sake ce kuma shi wannan dabino an karkatar da shi, an koma da shi, ana sai da shi a kasuwan bayan fage. Kasan Saudiya a ce sun samu wannan labari, abun nan ba zai yi dadi ba. Duk wani abun da za a sake kawo mana na taimako a wannan kasa namu Najeriya ba za mu iya samu ba, saboda an riga an san mu, ba mu da gaskiya, ba mu rike amana. Saboda haka ina kiran go.
To ina kiran zaton layin
duba a
Shafa Auto.
To
madalla, layin naka ne ya yanki Shafale, sai kuma ya dawo. To madalla dai mun gode. Sai kuma wani kiran daga Kaduna. Wa ke magana daga Kaduna?
Naziru Amir Hausawa, barka da lasariya.
Barkanka dai, wa ke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarihin Najeriya.
Malam Murtala, Malam Murtala, kasa ɗaya al'umma ɗaya, barka da warhaka. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne cewa gaskiya ya kamata hukumomi manya-manya na sama su ɗau mataki, haka ya nuna gaskiya suna ɗauka kamar shi shugaban ƙasar mu ma kamar fawasa yake musu ma, ko kuma yana maganan yaki da cin hanci suna ga kamar abin wasa ne. To saboda sun ga har yanzu ba taɓa kama ɗaya an mai hukunci kamar shekara 20 gidan yari, ko an mai racewa ne an rage shi, shi yasa har yanzu ma suke yi ba.
Kana ganin kenan a zafafa doka? Hello, Murtala. Kai, layin nasa ya katse kuma ya dauko bayani. To waye daga Port Harcourt kuma yake magana?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Ina na Salisu mai dabino da Meru.
To Salisu mai dabino. Menene ra'ayinka?
Sharu alaikum.
La alhamdulillah. Ba mu sha ba tukunna.
Eh ko da ke ku ku sharu
ba. Mu da saura awani da saura ma da yawa.
To insha Allah Allah ta ajiya lafiya.
To amin amin.
To shin haiki da rashawa dai a Najeriya dai kamar ya zama ruwan dare za a ci. Kuma ya zama kamar majini da soka kawai a nan Najeriya. Kuma yadda Buhari ke ta kokari shi kada bai sai shi zai maganin abin nan ba. Za a ci za a samu masu taimaka mai. Mace mai kanki kamar magudin da yake ya kokarin shi kuma kaga ya shi magudin ne da yake ta kayya kayya a kan shi ba. Da za a samu sai mu kada shi za a samu magani cin hanci da rai.
To Salisu mai dabino, Salisu mai dabino su kuma masu sai da dabinon fa. Ice ko kai kana sai da dabinon?
Ina sai wa kwarai kuwa.
To irin wannan dabinon ne din da aka karkace hanya da shi ko kuwa yaya akai?
Wallahi gaskiya ban gan shi ba. Ba ka wani dinan ba, ban sani bane ko ya iso ka hin.
Gaskiya dai Salisu. To shikenan mun gode malam Salisu.
Allah
godi Allah godi Allah. Yanzu zamu je jihar Niger. Wane nake magana daga jihar Niger?
Dan barka da aiki.
Ina
magana da Yusuf Tanko ne daga jihar Niger.
To malam dan gidan malam Tanko, ya akai menene ra'ayinka akai wannan al'amari?
To Nigeria ra'ayi na akan wannan abin da al'umman Najeriya suka yi, to gaskiya ba karami abin kunya bane gare mu. Sai kamata a ce kasar Saudiya ta ba da taimakon dabino a kai ma ɗan gudun hijira. To a samu su ba ta gari a ce sun fake da wannan sun sai da dabino su bayan fage. To ai kaga wannan ba karamin koma baya bane ga kasar mu Najeriya. Ya kamata a ce shugabanninmu, musamman ma shugaban kasa Muhammadu Buhari, ko in ce mataimakin shi mukaddan shi shi shugaban kasan, ya dauki mataki a zakulo waɗannan ba ta gari domin a hukunta su. Idan aka hukunta su, to mai yiwuwa wani lokaci can koda wani zai fito yi wannan irin wannan aikarikan, to zai ji tsoron wannan abin da a yaga aka yi ma waɗancan da suka yi na farko. Ya kamata a ce mu 'yan Najeriya mu yi hankali. Bai kamata a ce ana ba da taimako irin haka, ana ta karkata da wannan abin ta hannun hagu domin fatawa suna sun Najeriya suna. To bai kamata ba, ya kamata a ce mun zama mutane na gari waɗanda yake ne masu hankali. Da fatan Allah Ubangiji ya kiyaye gaba.
To amin amin, mun gode. Sai kuma kira daga Abaji, wake magana? Hello. To ina ga na Abaji wayarsa ta tsinke ko kuma baya jin mu. Kar amanta, muna magana ne akan shin menene alakar dabinon nan da kasar Saudiya ta bayar a bawa 'yan gudun hijira da aka karkata akalarsa zuwa kasuwa, da kuma cin hanci da rashawa da gwamnatin kasar Najeriya take yaki da shi. Ga wani kiran daga Jigawa, wake magana daga Jigawa?
To assalamu alaikum, kuna magana da Rabi Ibosa Zaburansi daga nan Zaburan karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To malam Zaburansi, barkanka da warhaka.
Yawwa, sanye da kokari. To gaskiya wannan mu ba karamin abun bakin ciki bane, da kuma ban haushi musamman a da yake wannan ƙasa ta ce Najeriya. To ni dai babban fata na da ma a ce jami'an Saudiya sun yi kokari sun cakke waɗannan mutane su ga irin hukunci na adalci da za a musu a Saudiya.
Eh to ai Zaburansi, ba a Saudiya aka karkatar da Zaburansi? Ba a Saudiya aka karkatar da dabinon ba, sai da dabinon ya zo Najeriya aka karkatar da akalarsa.
A Najeriya aka karkatar. Fata na a ce ina ma a ce Saudiya sun samu labari kuma sun kama su a can kasar. Sai abinda nake kokari in faɗakar da mutane shi ne, yadda Saudiya idan suka kama masu irin wannan halin suke yin hukunci a kansu. Domin hukunci ake na Islama, wadda idan mutum ya taba kayan wani za su girbe masa hannu, wasu su gani inda za su kara. To wannan mu fatan mu Ubangiji Allah ya tona asirin su. Wannan shine babban fata na daga Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Ina godiya kwarai kuwa.
To Zaburansi, mu ma mun gode da bayyana ra'ayinka da kai. A ci gaba da kira. Ga kuma kira daga Katsina. Wane ne yake magana daga Katsina?
Kuna magana da Ahmad Sani Sa'idu Dutsen ma jihar Katsina.
To mai sunan babana, menene ra'ayinka?
Alal haƙiƙa alal hakika wa'annan wa'ada ka ba jagorancin kawo wannan dabino domin a taimaka bayan Allah wadanda iftila'in anda yaki ya kura to mu ji dadi ba kware da gaske wannan cin zarahi ne da cin huska kamar irin yanda ya taba hukuwa ga shinkafa da aka taba bada wasu kwanaki wasu watanni can baya kuma muna Allah wade da wannan gaskiya al'amari ba mu ji dadi ba ko kusa zudda mana mutunci ne suka yi a kasan mu musamman ma Afrika ma in general saboda haka muna kira a wannan gwamnati dan Allah dan annabi ta dauki mataki kwakwara akan duk irin waɗannan na gode da wannan dama da kuka bani a tashi lafiya
to malam Ahmad mun gode kwarai da gaske yanzu kuma zamu je jihar Yobe wane ne ke magana a jihar Yobe
Dahiru mai sana'ar kayan mashin
to malam Dahiru mai kayan mashin menene ra'ayinka
ra'ayina gaskiya Najeriya idan aka samu masu kleji ba a cikin kasu talaka yaji sai dai mu ji shi kawai shine damuwar mu wallahi
to kana ganin kenan yaki da ake da magana da ake da wutar gwamnati na yaki da cin hanci da rashawa ba yin shi ake ba kenan koko me kake so ka ce
ba idan an kama ba ma ji hukuncin da ake mai laifi sai dai mu ji shiru kawai ko an ko ba yau mu sani ba wallahi
to shikenan malam Dahir mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna jihar ta Yobe wane ne yake a magana daga jihar Yobe
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
kuna tare da bubuwan zam
to bubuwan zam
san kana karmar hukumar da maturu
to madalla bubuwan zan ina sauraron ka menene ra'ayinka
wato ni ra'ayina kamar yadda kasar Saudiya ta bada wannan taimako na dibino a ba wa ƴan gudun hijira
na'am
ai ta san a waɗanda suka bar to yana da kyau su bi sassala ainihin a waɗanda suka bar din su biyo su bincike duk wanda aka samu da wannan matsala
to hello bubuwan zan
kai ki dan kasar Saudiya din su falle masa hannu kawai ni shine ra'ayina
to madalla
ko duka kuntin da ya dace su yi mar
to madalla bubuwan zan mun gode da ra'ayinku anan zamu dakata da amsa wayoyinku sai kuma gobe Allah ya kai mu zamu ba ku wani maudu'in sai a kira a bayyana ra'ayi to ga kuma tasirin watan Ramadana
Assalamu alaikum sunana Habila Rado mazauni Nyamai a Jamhuriyar Niger lokacin azumi na kanji gaskiya shauki kuma na kanji yanayi na watakila lahiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba wannan kenan na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai wanda idan ba lokacin azumi bane to in lokacin azumi ya zo ya tsaya gaskiya wannan abubuwan suna ja baya suna ragewa inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ci abu ɗaya biyu ba amma kuma idan lokacin da ba na azumi bane ka gani ai ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lafiyar jiki to akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi bane sannan kuma na kan ji natsuwa sosai kwarai da gaske lokutan azumi tunda ina ji babu wata damuwa da take fuskanta ta ko kuma wani abubuwa da suka shafi bacin rai kasancewar dama shi watan na alfarma ne haka nake jin dai gaskiya tasirin shi ina jin dadin shi sosai shabanban da sauran watanni waɗanda ba na Ramadan gaskiya nakan samu kaina lokacin azumi a matsayin mai ko kyautata hulɗa ko kuma ƙara inganta hulɗa tsakanina da jama'a saboda azumin shi yana umartar mu a matsayin mu na musulmi gaskiya mu dage da kyautata hulɗa da kuma haƙuri da juriya mai yiwuwa in ba lokacin azumi bane zaka iya samun sa'in sa kai tsaye ba tare da wani shakku ba amma lokacin azumi kakan ji cewa ko da mutum ya zo ya hauka da wasu fitintunu ko kuma wasu abu makamanta haka zaka ji cewa a ba zaka biye ba to gaskiya hulɗa ta tsakanin mutum da mutum a lokacin azumi ina iya ince gaskiya ni da kaina nake nazarin wani lokaci sai in ga akwai bambanci sosai na kan ji cewa gaskiya ba ni da wata matsala ta hulɗa tsakankanina ko kuma cuɗanya tsakankanina da jama'a hakan ga ta fannin kyautata alaƙa fiye da lokutan da ba idan ba na azumi ba ne
to Allah ya karɓi ibadunmu ga labarin wasanni
labaran wasanni
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ko wani sabon shiri na labaran wasanni muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC mu rufa da gaya muku cewa an yi jana'izar Sheikh Tiote dan kwallonin shahararre na kasar Cote d'Ivoire wanda Allah ya mishi cikawa a kasar China yayin da yake karbar horaswa wanda kuma ya samu wato halartar abokan wasansa na can kasar tasu da yawa da suka halarci jana'izar tashi ciki har da su ƴan wasa irin su Cole Ture, Wilfred Bonny da Solomon Kalu. Shirye wannan dan wasan da ke bugawa kungiyar kwallon kafa ta Beijing Enterprise ta kasar China ya mutu ne kamar da muka ce yayin da wato bazata yayin da yake karɓar horarsa a can Beijing. A da ya taɓa buga kungiyar kwallon kafa ta Newcastle kuma a can Beijing din ma an ce an yi wata hidima na tuna shi. To yanda muke juya mutuwar Sheikh Tiyoti daga irin wannan mutuwar ta bazata ta lokaci guda za a yi tunan cewa irin wannan mutuwar tashi ta sha cin yan wasan kwallon kafa da yawa na kasashen mu na Afirka cike da akalla guda bakwai na Najeriya wanda suka hada da Samuel Okwaraji, Amir Agwai, John Okuroma, Boston Idejeku, Victor Omobien da kuma sauransu. Sannan akwai yan kasashe da dama da su ma irin wannan mutuwar suka yi sun hada da mutane da su Mark Vivian Fo na kasar Kamaru da Mohamed Abdulwahab na Misira da Guy Shingoma na kasar Gabon da Seko Kamara na kasar Mali da kuma Kojo Etonam Ajasu na kasar Togo. Shararren dan kwallon na Arsenal Alexis Sanchez ya hana wa Kamaru ta samu ta yi wata rawar gani a kokarin da take na samun yin gaba a gasar cin kofin Confederation na duniya da ake yanzu haka kasar Russia, inda a dalilin sakacin su ƴan Kamaru din su ƴan Chile din suka ci su ci biyu da babu ta hanyar taimakon shi dan kwallon Arsenal din wato Alexis Sanchez wanda suka sa wannan kwallaye guda biyu sune Arturo Vidal da kuma Eduardo Vargas. Iyalan Anthony Joshua zakaran damban duniya a yanzu da suke shagamu sun ce suna nan sun fara shirye-shiryen hidimar karɓar shi a ziyarar da zai kawo a Najeriya ta farko tun bayan da ya samu kambin duniya din. Shi dai Joshua din ya zama zakaran damban duniya ne ran 5 ga watan Afrilu da ya wuce bayan da ya gwabje dan kasar Ukraine zakaran duniya na lokacin wato Vladimir Klitschko. To yanzu an sarin cewa zai zo Najeriya cikin watan Agusta mai zuwa. Dangane da haka ne ɗaya daga cikin kawunan sa a can Shagamu wato Adeda Mola Joshua yake cewa suna nan suna ta shirye-shirye kuma da maza da mata manya da yara duka suna nan sun dunguma domin a tabbata in ya zo gida a san ya zo gida din saboda bukukuwan da za a yi. Yayin da wannan take faruwa ɗaya daga cikin ƴan majalisun dokokin jihar Ogun Yanka Mafe ya ba da shawarar cewa ya kamata a canza sunan filin wasa na Gateway Stadium a maida shi filin wasa na Anthony Joshua. Jama'a abin da ya sauka kenan a labaran wasannin sashen su na murar Amurka a yau a huta lafiya.
To yanzu kuma sai sharhin murar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 12 ga watan Yuni dubun dubatan mutane sun yi zanga-zanga a birane a fadin kasar Rasha domin nuna rashin jin daɗinsu a kan batun rashawa da kuma yin kira domin gudanar da mulkin demokradiyya. Shugaban adawan ƙasar Alexei Navalny mai rajin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda aka ce watakila yana da niyyar takara da shugaba Vladimir Putin a zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa shine ya shirya zanga-zangar. Shi kansa Mr. Navalny na cikin mutane 1,500 masu zanga-zanga da jami'ai suka kama a bisa hujjar cewa zanga-zanga ba ta bisa ka'ida. A zaman sauraron karan da aka yi cikin dare an yanke masa hukuncin daurin kwanaki 30 a gidan yari. Da yake Allah wadai da wannan kamin, mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House Sean Spicer ya ce kama masu zanga-zangar lumana da masu kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yan jarida ya saba wa tsarin demokradiyya. Amurka za ta ci gaba da bibiyan lamarin kuma tana kira ga gwamnatin Rasha da ta saki baki ɗaya mutanen da ta kama da gaggawa. Wannan shine karo na biyu da aka gudanar da gagarumin zanga-zangar nuna rashin amincewa da cin hanci da rashawa a cikin watanni uku da suka gabata. A watan Maris cikin wasu biranen Rasha masu zanga-zangar nuna ƙin jinin cin hanci da rashawa waɗanda yawancinsu mata ne sun gudanar da zanga-zanga bayan fitar da wani rahoto da aka yi da ya nuna irin duke da wasu jami'an gwamnatin Rasha ke da shi. An kama masu zanga-zanga kusan 1,000 a ciki har da Mr. Navalny mutumin da ya hada zanga-zangar. Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da tsare masu zanga-zanga da gwamnatin Rasha ta yi a wancan lokacin. Cikin waɗannan abubuwa biyu da suka faru, Amurka ta fito ta nuna matsayinta. Mr. Spencer ya ce mutanen ƙasar Rasha kamar mutanen kowace ƙasa su ma suna da alhakin samun gwamnatin da ta goyi bayan ra'ayin mutanenta ta yi musu aiki ta kuma yi adalci akan tsarin mulkin kasar ta kuma bar ƴan kasar su wala ba tare da tsoro ba. Sai muri Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To ma sauraro sai ayi mana afuwa saboda karancin lokaci ba za mu samu damar karanto muku labarai a takaice ba. Yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman Muhammad Lalo da ya tayani gabatar da shirin da kuma Ms. Saida Hamdun da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu Mr. Martin ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.